Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da Sarauniya, Niya FM da kuma Radio Amfani. Sai Alpha Radio a can kuma su ta kasar Ghana. Haka kuma za a iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na internet wato voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 21 ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan lafiyar yara daga haihuwarsu zuwa shekara 8.
Child development ya kunshi duk wani abin da zai inganta rayuwar yaro tun yana ciki ma har shekarun farko na haihuwa har zuwa kamar shekara 8 din. Amma musamman ana bada muhimmanci akan kwana 1000 na farko wanda ya faro daga lokacin da uwa ta dauki ciki har zuwa karshen shekara 2 kafin a kai ga sauran shekaru. Lokaci ne mai muhimmanci kwarai na abin da zai shafi yaro tun a lokacin da zai shafi har girman shi da yanda zai samu ci gaba da inganci na rayuwar shi.
So wannan kadan daga cikin tattaunawar da zamu ji kenan da likita Fatima Abdullahi daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a Najeriya. Sai kuma sakonnin da kuka aika mana na amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram.
Sai bari mu je ga amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da Instagram cewa me kuka sani game da lafiyar yara daga haihuwarsu zuwa shekaru 8.
To sakon farko ya fito ne daga Rabi'u Nuhu na Bukka, yace assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa. Tabbas akwai babban kalubale ga kananan yara daga shekara 1 zuwa 8 inda suke fuskantar matsaloli na rashin lafiya irin su polio, kyanda, wajen fitowar hakora da makamantansu. Dan haka ake gaggauta yi musu rigakafi a farkon shekarar farko ku tashi lafiya.
To sai Abubakar Kawu Girgirar da Abdulrahman Aliyu Balkore suka ce shakka babu mun san wani abu daga cikin lafiyar yara daga haihuwa zuwa su yi wayo. Kamar yadda muke ji likitoci na faɗa, su ne kula da lafiyar yara a tsakanin nan na da matukar kula da lafiyar yara a tsakanin nan na da matukar muhimmanci. Matukar ba su samu kulawar lafiya ba a waɗannan lokacin, shine zaka ga yaro har ya manyanta yana fama da jinya da rashin koshin lafiya. Ina fatan iyaye za mu tashi tsaye ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah.
To mun gode kwarai kwarai. Sai Hawwa matar Shehu Sabo tace yau da gobe ni abinda na sani game da lafiyar yara daga haihuwarsu zuwa shekaru 8 shine shayar da su mama daga haihuwarsu har zuwa lokacin yaye su da ma daga maman ne hakan yakan iya ƙara musu su yaran kenan lafiya da kuzari a gangar jikin su.
Sai Sama'ila Sifati Sankalawa yace yau da gobe ikon Allah, hakikanin gaskiya daga haihuwar yaro zuwa wannan lokacin da kuka ambata hakika yaro na buƙatar kulawa ta musamman a wajen iyayen shi, kama daga kula da lafiyar shi da ma tabbatar da bashi nono zalla a cikin waɗannan watannin 6 na wannan lokaci da kuka ambata ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Adamu Aliyu ko Gulde ko Gulde ne ko ne to Allah sada faɗa daidai yace yau da gobe ni dai ba ni da masaniya sosai amma abinda na sani shine da farko yana da kyau uwa ta kasance mai ziyarar gidan likita asibitin likita domin kulawa da lafiyar ɗanta da kuma baiwa yaro isasshen nono domin ya girma cikin walwala yadda ya dace.
Sai Abdullahi Laki Funtuwa yace hakika lafiyar yara tana da matukar muhimmanci ga iyaye. iyaye su sani yara suna nuna suna da lafiya ta wajen wasanni da walwala a lokacin da suke lafiya da lafiya sannan suna cin abinci yadda ya kamata amma da zaran babu lafiya sai kaga ba su da kuzari da walwala a jikin su sannan ba sa cin abinci yadda ya kamata
to sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullah a sakon su na hadin gwiwa da Yahaya Damno Azrai da Jidda Azrai suka ce hakika ita lafiyar yara ana kiyaye ta ne wajen kula da su idan lokacin sanyi yayi a saka musu makamakan rigunan sanyi don kar sanyi ya shiga kashin su su tashi da ciwon sanyi kuma idan gumi ya zo wato lokacin zafi kenan a kula da sakawa yara a cikin gida ko a sa yara a cikin gidan sauro don gujewa kamuwa da cutar malaria saboda lokacin kin san sauro ke yaduwa idan an yi haka insha Allahu yara za su tashi cikin koshin lafiya
sai Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau tace yau da gobe yau kun so so mini inda ke mini kaikai domin gaskiyar lamari wasu iyaye suna ma ƴaƴan su riƙon sakainar kashi hakan yasa mafi yawan yara ke tashi babu cikakkiyar tarbiyya ni dai haihuwa ta takwas kuma duk Allah ya raya mini su kuma gaskiya ina kula da lafiyar su sannan ina ba su tarbiyya gurgurdan iyawata saboda haka ina kira ga ƴan uwana mata da cewa ya kamata mu dinga kula da tarbiyyar ƴaƴanmu da kuma kula da lafiyar su tun suna kanana domin ice tun yana danye ake tankwasa shi ba sai ya bushe ba
haka to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni to yanzu bayan ga sakonnin bari mu je ga yadda labarin lafiyar yaran take ko kuma yadda abin yake daga haihuwar su zuwa shekaru 8 na farkon rayuwar su wanda muka tattauna da wata kwararriyar likita daga asibitin kura na mallam na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria bismillah
to assalamu alaikum rahmatullah wa
alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh
to da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
kuna magana da Dr. Fatima Abdullahi sakin yara asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello
yawa to madalla to dama magana yaran ce muke sha muka ce to bari mu nemo irin ku kuma na bayani muna magana akan abinda Bature yake cewa early child development irin yara daga matakin haihuwa har zuwa irin shekara 8 nan matakin farko na girman su abinda ya shafi lafiyar kwakwalwar su lafiyar jikin su abubuwa ne duk da ya hada na san ku likitoci kun fi mu ma sanin me ya kamata ku fada mana akai shin menene wannan child development din ne
child development ya kunshi duk wani abin da zai inganta rayuwar yaro tun yana ciki ma har shekarun farko na haihuwa har zuwa kamar shekara 8 din amma musamman ana bada muhimmanci akan kwana dubu na farko wanda ya faro daga lokacin da uwa ta dauki ciki har zuwa karshen shekara biyu kafin a kai ga sauran shekaru lokaci ne mai muhimmanci kwarai na abin da zai iya shafan yaro tun a lokacin da zai shafan har girman shi da yanda zai samu ci gaba da inganci na rayuwar shi to akan mukan karfafa cewa lafiyar uwa ita kanta yana da muhimmanci so uwa ta samu kulawa muhimmancin ta samu zuwa asibiti kula da ake mai mata lokacin da take goyen ciki saboda lafiyar uwa yana da muhimmanci ga lafiyar yaro saboda ita take renan shi a ciki a lokacin da yake fara girma lokacin da halittar shi take cika da sauran girman da yake samu har ma kafin ya haihu wannan ma yana da muhimmanci kwarai dan samun na kasu a wannan lokacin ma zai iya shafan yaro din so abu na farko da muka so mu karfafa shine uwa ta samu kulawa na goyen ciki wanda ake ce maka ma antenatal care ko wanda ake sani cewa da awon ciki ga mata suke zuwa shi awon yana da muhimmanci kwarai saboda zai inganta lafiyanta za a duba ta duk wani abin da zai iya kawo tangarda ma cikin da yaron wanda ana iya gane shi in ta je awo tun da wuri yawwa so yana da muhimmanci uwa ta je awo na ciki sannan kuma a wurin awon ana karfafawa ana musu bayanai akan yadda za su kare lafiyar su kuma abinci mai kyau da sauran abubuwa na kullawa saboda kun san yaron nan komai daga wurin uwa yake samu kafin a haife shi
haka
kuma ana son kuma yana da muhimmanci kuma duk wani cututtuka da uwa take a cututtukan da su iya shafan yaro tun yana ciki din to kaga shi ma muhimmancin idan ta gabata da lafiya ta je asibiti a duba ta a gane ko me don a magance shi a dauki matakai da za su kare yaron ta daga daukuwa da lalurorin da take dauke da su akan samu cututtuka akan kuma samu
wasu yanayi kamar a ce rashin lafiya irin kamar hawan jini ga mace mai ciki ciwon suga a mace mai ciki da sauransu duk suna iya kawo illa ga yaro
tun kafin ma a haife shi
kuma zai shafi tun kafin a haife shi wa'annan ciwukan suna iya kawo illa ga girman shi a cikin ciki sannan kuma hakan aka zo wurin haihuwa yana iya samun matsala saboda wa'annan ciwuka za su shafi girman shi sosai to cututtukan kuma yaro zai iya dauka ne wanda ma cututtuka ne kwancita ne za iya dauka daga uwa in tana dauke da shi idan yana tana dauke da ciki yaron zai iya dauka a ciki kamar su ciwon anta da ake cewa hepatitis su ciwon sida duk idan uwa tana dauke da shi za iya samu har tarin fuka kamar TB idan wanda ya tsanani ne uwa tana da shi tana da ciki ana iya haifan yaro tun a ciki ya kamu da wannan cutar da kuma sauran cututtuka da wasu
cututtuka ke
munan irin su na
zuwa awo
su abin da ake cewa tunzere kamar syphilis yau wasu zuwa awo yana bada dama akan yi binciken mata a gwada su da wayannan cututtukan wanda idan har suna da shi akwai matakan da ake bi da zai kare yaron nan kaga kamar an fara bashi garkuwa ne na kafa rayuwar shi
haka
da lafiya
yawa yawa to dama yana
da kuma abu na
yawa na gaba eh ci gaba eh
okay sannan kuma zuwa wurin haihuwar kanshi haihuwa wata abu ce tana da nata haɗurran bota ga uwa da kuma abin da za ta haifa so za ka ga akwai yanayi da akan samu wanda uwa ta sha wahala wurin nauya ta galabaita da yana iya faduwa bai yi kuka ba wanda a wurin mutum kaga a ce a ya gaji ne ko wani abu to wannan ma idan aka samu tsawon lokaci ba ta samu taimakon gaggawa ba ga wanda ya taimake ta wurin karban haihuwan yana kawo illa babba ga kwalwan yaro da kuma sauran ci gaban girman shi da rayuwar da zata da zai kasance a ciki
ana ta kukan cewa yawanci yaran idan suka zo daga girman su kamar yadda kika ce zai iya wannan abun da suka kwaso tun daga ciki misali in ba a kula ba ya fito waje shin yana da nasaba da misali in suka fara girma da ake ta kukan cewa yara kanana a Afirka musamman yan shekara daga haihuwa zuwa 5-6 sun cika mutuwa yana da nasaba da wannan
kwarai yana da nasaba idan yanzu ka dauki abubuwan da ke kawo rashin mutuwan yara idan ka dauki yaran da suke mutuwa wanda yan kasa da shekara 5 ne kusan kashi 40 din su suna mutuwa a watan su na farko na rayuwar su kafin shekara 5 ba kashi 40 din su sukan mutu a watan farko kuma idan ka zo ka saki daukan wayannan yaran da suke rasuwa a kwana wata na farko na rayuwar su
kwana 30
kusan kashi 50 suna rasuwa ne a ranar da aka haife su zuwa karshen sati na farko na rayuwar su kuma abubuwan da ke kawo rashin su din abubuwa ne wanda ana iya kare su yawa abu na farko din shine mu mukan kira shi a turance mu ce mishi asphyxia wato an haifi yaro ya fito bai fara kuka ba bai fara numfashi da kanshi ba abu na biyu akan haifi yara wanda watannin cikin su ba su kai na haihuwa ba ba wanda ake ce musu bakwai ni abu na uku akwai abin da ake ce ma yara sun dibo kwayoyin cuta daga wurin uwayen su ko ta lokacin haihuwa ko ta wani cututtuka yawa sannan akwai na hudu abinda mukan ce mai shawarce akan ce mai shawara abu muna ce mai jaundice a jarirai
oh wanda ba hausa ke cewa shawara
abubuwa ne shawara kwarai to idan ka dauki abinda ke kashe yaranmu a Najeriya da Afirka gaba daya yana zagaye da wayannan abubuwan da na irga maka guda hudu sai kuma yan kadan din da ba a rasa ba su nau'in cututtukan da za a samu amma wayannan kuma duk wayannan abubuwan abubuwa ne wanda ana iya kare su
ya ake kare su
kaga ana iya kare su yawa kaga yanzu kamar mukan ce duk sanda mace za ta haihu ta samu mutumin da ya kware wurin bada taimakon gaggawa ma jariri don ya fara wannan kukan idan an haife shi
to in bai ba akwai matsala kenan
wannan kuka da ko idan bai ba akwai matsala za a iya samun kasa da minti 10 zai iya kawo mu kwakwalwan yaro lahani wanda za ta shafe shi har iya rayuwar shi shine zaka ga yaro a ce maka nan gaba yaro ya kai wata 6 wuyan shi bai tsaya ba yaro ya shekara bai iya zama yana da lalan miyau a baki kaga shi ya zama rayuwar shi ba ta da wani wahala kawai ya zo ya ta yi komin shi a wahala zai yi shi ba zai girma ba yanda sauran yara ke yi to abu ne wanda kuma in ba a samu wannan taimakon ba a lokacin haihuwa din aka samu lokaci mai tsawo yaro bai fara numfashi da kafa ko bai kuka ba din yana iya haifar da wannan matsalan kaga kuma kariyar shi kawai a lokacin haihuwan ne yake buƙatar wannan taimakon na gaggawa haka kwayoyin cuta da yara akan haifo su da shi shi ma in ba a dauka da wuri ba sai kaga yaro zai fara zazzabi wani kaga ya dan fara fisge yana suma daga nan shi ma zai shafa kwakwalwan shi haka wanda suke yin wannan jaundice din shi ma idan ya kai wani matsayi ba a kawo mataki ba a kawo te bai samu taimakon gaggawa ba yana iya bata kwakwalwar yaro wanda shi ma har iya rayuwar shi haka zai rayu to abubuwa ne wanda ko duk idan har mace tana zuwa awo tana jin shawarwarin da ake bata kuma tana haihuwa asibiti kaga za a taimaka mata kuma idan har ta ga matsala na gaggawa za ta dawo inda ya kamata kafin abin ya saka ya illa kwakwalwar yaro din bari ta da wani abu kadan kaga mun yi maganar lafiyar uwa haihuwa ko
haihuwa
abu kuma akwai wasu abubuwa da yaro duk yaro yake bukata wanda su ma suna da muhimmanci kwarai a lafiyar shi da rayuwar shi na daya shine abincin da za a ba yaro muna karfafa cewa duk da aka haife shi wata shida da farko na rayuwar shi bai bukatan komai sai nonon uwa nonon uwa yana da muhimmanci sosai yana da amfani yana ba yaro ya koshi abin sa yaro ya girma lafiya lau yana gina garkuwar jikin yaro yana kare shi daga cututtuka yana kuma ƙara sa dankon kauna da kuma inganta kaman development din nashi tare da uwar shi ta hanyar shayar da nono kwarai kwayawa to muna karfafa cewa a shayar da kowane yaro nonon uwar shi daga haihuwa har wata shida
eh wannan shayarwa zalla da ake magana din nan
yawa zalla muna ce mai exclusive breastfeeding
eh ba komai sai
nonon wannan ya kunshi duk abin da yaro yake bukata ya kunshi duk abin da yake bukata da zai taimaka mishi har ruwan sha in ka aje nono kashi 85 din ruwa ne zaka ga ruwan yayi sama ma to muna karfafa kowanne yaro a shayar da shi nonon uwa wata shida na farko sannan muna cewa a ci gaba da shayarwa har shekara biyu amma daga wata shida yana bukatar a fara kara mishi wasu abubuwan da za su taimaka ma girman shi wannan kuma yakan bambanta daga kowanne al'adu kowa yana da abin da yake bayarwa amma muna karfafa cewa a ba yara abincin da zai inganta rayuwarsu ya kunshi kayan gina jiki kayan da zai ba jikin su karfi da kuma wanda zai taya jikin su yaki cututtuka abu na biyu da yake kuma abin da kuma yake kara taimaka ma yara da su samu lafiya ingantacciya don su yi girma yanda ya kamata shine rigakafi da ake ma yara
alluran nan na rigakafi
a asibitocin mu irin alluran nan da ake yi daga haihuwa har zuwa shekara daya su ma suna da muhimmanci saboda su wa'annan rigakafi da ake yi suna kare yara daga yawan cututtukan da ke kashe mana yara a wa'annan shekarun kasa da shekara biyu.
Eh kaman wannan irin cututtuka?
Kaga akwai tarin TB wanda ake cewa tarin fuka. Akwai shan inna. Akwai wannan ciwon anta din. Akwai su tarin lala. Akwai abin da ake cewa tetanus wanda kike mashi tafiyar ruwa. Akwai bakon dauro. Akwai su farar masassara da kike kaman yellow fever. Kuma akwai sankarau. Duk suna abubuwa ne
wanda suka
shafi yaro kwarai kuwa da suka shafi wa'annan yara to wa'annan rigakafin da ake yi suna an yi su dai musamman ana targeting wa'annan kwayoyin cututtukan da aka san sune suke kawo ciwon da ke kashe mana yaran mu yan kasa da shekara biyar din
to kin ji maganan tattaunawa da muka faru da shi nan ba mu fara ma ba har yanzu
ah na sani Usman ina son in tambaye ka ne da amma kai mata magana yadda abin ke shafar lafiyar su kaman ta fannin makaranta haka
ai biyo ne ke da masu sauraro ku sha
labarin
da abin yake ga yadda muke da ita
da wanda ya samu wannan abubuwan da kika lissafa da wanda bai samu wannan abubuwan ba akwai bambanci a makaranta da za a gane karara
akwai bambanci sosai kaga alal misali yanzu yaron da nake baka misali a ce maka yaro ne an haife shi uwar shi ta yi naƙuda ta galabaita an zo ta haihu ko a gida ko kuma a inda ma wani ma zai iya haihuwa a wurin asibiti amma babu wanda ya kware da zai bada wannan taimakon gaggawa idan yaro bai yi kukan nan ba na farko ko bai fara numfashi da kanshi ba idan aka samu tsawon lokaci zaka ga yaran nan tun ba ka ko ina ba zaka gansu an kawo su suna irin kaman fisge-fisgen nan idan suka wuce wani lokaci shine zaka ga yaron da zaka ga ka saba yawanci yaro wata hudu yanshi ya tsaya wata shida yaro ya fara zama wata bakwai zuwa takwas wani yaron yana rarrafe daga nan zai fara matsayuwa kafin shekara ɗaya yaci yara sun taka to zaka ga irin wa'annan yaran tun nan ana samu tsada zaka ga su ba sa girma yanda sauran yara da aka haife su da lafiyar su suke yi sannan kuma zaka ga yaran da yazo ga irin ga matsala ta ɗaya ya samu na wannan sai kaga irin wannan yaran wasu suna samun matsala har wurin cin abinci ma sai kaga shan nono ma sai kaga suna sha suna kwarewa kuma sannan yawa ya hin sai saka shi ma yana so kaga kwarewa nan yaro bai samu da ta cin abinci ba kuma kwarewa na yawan kawo musu cututtuka kamar pneumonia saboda yawan kwarewa wanda suke yi zaka ga sannan sai wata shida ana so a fara ba su wani abincin ta wani abincin da hade shi ma a matsa gurin su matsale su ba su iya cin yanda ya kamata kaga tun nan yaro ya fara ja baya girman shi bai kaiwa na sauran yaran da aka haife su da lafiya a lokacin da kai san da aka haife shi su ne zaka ga wasu na da matsalan ji wasu na da matsalan gani duk irin wa'annan yaran baranta na magana ma sai ka gansu ba in kana musu magana ba su ma kallon ka ba su ma san da su kake yi ba to kaga tun wuri ma kai su makarantar ma kan shi ma kafin sabon da zai dauke su a makarantar ma
matsala ne
sannan kuma ka san mun ce yawa to sai kuma aka zo cewa yaron nan sai ba a shayar da shi nonon uwa kadai ba ki da ana ba shi ruwa ko tun wata uku wani an fara ba shi kamu a ce ai ruwan nonon bai isan shi sai kaga tun nan yaro ya fara ja baya an zo kila ba rigakafi sai kaga daga wata shida yau a ce maka yana gudawa gobe yana amai jibi yana zazzabi sai kaga ya fara rama so shi kuma yaro a yanayin shi yanda aka haife shi karami duk abin da zai shafe shi zai shafi dukkan jikin shi ne gaba daya ba kaman ni da kai bane ba in yanzu alal misali nace abu ya bata min ciki daga inda ne gudawa abin nan ya fita shikenan amma shi yaro karami dan kasa da shekara daya har ko zuwa biyu bai da wannan karfin na cewa an abu ya same shi ya rike shi bai sai kaga duk abin da shafi yaro kadai zai iya zaban duka gaba sai kaga yaro zazzabi kadai yana gudawa yana amai yana empty gaskiya sai ya mashi kace so kaga tun nan ya riga ya mai da shi ba ya wurin girman shi
haka
so ba za ka taba hada wayan shi da yaron da aka haife shi lafiya lau uwar shi tana da lafiya ta samu awo ta haihuwa inda ya kamata ta haihu ta shayar da danta aka mishi duka rigakafin shi ba za ka hada shi da wannan ba so hatta wurin wani kaga ya zo matsalan ya samu bai ji kwarai kaga zai shafi koyon ilimin shi a makaranta bai gani sosai shi ma ba za ka hada shi da wanda yake gani tangaran ba babu ma wayan fahimtar karatun kaga ba zai cimma adadin da shi wannan zai cimmawa ba kuma abubuwan abu ne wanda ba su bukata ba wani kudi suke bukata ba kula ne kawai da yaro ke bukata uwa ta je awo kyauta ake awo abubuwan da ake wa zata daga da sai a taimaka ma uwa ita ma a asibiti in ka hada kudin da zata kashe da wanda za a kashe na kula da yaron nan gara a
je awo
rigakafi an ce ya fi
magani haka
ko ba haka ba ta zo ta haihu yaron ta ya samu taimakon gaggawa an ce shi kwakwalwar shi ta shayar da danta nonon uwa kyauta ce da ubangiji ya bata ya koshi duk abin da take bukata ya girma ba sai an dafa shi ba da dumin shi rigakafin nan zaka kai yaro ne shi ma kyauta ake yi sai kaga ya ci sauki a ce an ba yaro waɗannan abubuwa da ba wani abu za su yi question ba akan in ya ce
ya samu matsala ko ciwo
in ya samu matsala yawa ko kuma idan ya samu irin wannan matsalan na yayin da suka samu matsala lokacin haihuwa
ya zama masa har abada
ta tura yi wasu har su ga mata matsala ana nan ana kula da su ne kawai kuma ana kulawa da su ba su iya makan su komi kaga yaro ya shekara 6 yarinya ta shekara 12 hatta zani sai an daura mata kaya sai uwa ta sa mata
kin ga wahala ta zo
abinci sai an bata ba magana
kuma wani abu ne kamar kika ce da za iya karewa
abu ne da ake iya karewa
haka to daga
simple abubuwa
yawa yawa daga karshe misali wace shawara zaki bada gaba daya musamman ta bangaren kin ga duk yanzu mun ji magana bangaren uwa da abin da ya kamata iyaye su har zuwa su samu yara lafiyayyu ta bangaren gwamnati wasu suna kuka da cewa akwai wasu abubuwan da kila an je asibiti harkar lafiya dan kila ko mutane sun yi yawa ko kafin ka ga likita ko layi ne ko akwai wani abu da zaki magana kila da gwamnati ya kamata kila ita kuma ta dan inganta
abin da za a ce ni kullun gaskiya nikan so in ce akwai wani abin da muke ce ma primary health care
lafiya na matakin farko
shikin cimma yawa shine kuma ginshikin cimma lafiya na kowace al'umma idan kullun akan ce primary health care in an da hanyar primary health care saboda yana amfani da matakai ne na kiwon lafiya wanda aka tabbatar da ingancin su kuma abu ne wanda a kowanne al'umma suna iya su kawo wa mutanen su wannan abun tare kuma da gudunmuwan su abin da muke cewa participation din su so zaka ga cewa in ka kalli wannan kowanne al'umma suna da bukatuwan su da yafi musu muhimmanci so akwai abin da gwamnati za ta yi din kan na daya dai ta samar da wa'annan wurare asibitocin a kuma samar da ma'aikatan wa'anda suna da ilimin da kuma kware wanda za su gudanar da wannan aikin ta kuma samar da basic kayan aiki wanda za a amfani da su To idan gwamnati ta yi wannan to amma fa mu ma da kuma abubuwan more rayuwa a wayannan asibitoci kaman su ruwa su wuta da su wurin amma aka da tsaftace wuri da sauransu da kuma samun wuri din wadatacce da samun tsaro to amma fa mu ma kan mu al'umma din gaskiya muna da namu mutane fa sai mun yi hakuri abin ne na al'umma ya kamata shugabannin mu mazaje musamman su karfafa ma matan su
ne
kuma karfafa ma wayannan hurare akwai wani abin da zaka iya cewa mu a wannan ward ko
ko mazaba eh
yawa mazajen nan an karfafa musu cewa su tura matan su asibiti kaga na daya kenan ka ba mace izini ka karfafa mata ta tafi dan ta samu abin da ake samu a asibitin abin da ya buƙaci a ce wani abin sai ta yi da kudin ta to bai wuce abin da bai fi karfin mu ba ya kamata mazajen nan su yi kokari kuma su ma su taimaka wa matan nan amma kuma fa mu yi hakuri idan mun je koda an ce mutane da yawa ne mu yi hakuri mu bi ka'idojin da aka ce duk wanda ya hakuri to zai cimma biyan bukatar shi
haka ne
ga lafiya saboda ita lafiya ginshiki ce ta in ba lafiya ba zama lafiya
gaskiya ne
sai da hakuri to gwamnati da nata amma mu ma gaskiya akwai abin da mu ma sai mun yi da kanmu
haka to Allah ubangiji ya samu dace
sosai sannan kuma abu mai muhimmanci da kuma a ce ana maganan of course mun sani akwai talauci amma kuma tana iya taimaka da a ce programs na karfafa juna a ce mutane su ake cewa empowerment to amma ba gwamnati kadai ba har akwai masu hali a cikin al'umma kuma su fito su taimaka gaskiya ni nakan ga ba komai ne a ce gwamnati kadai za ta yi za iya samun a gari mutum ya samu ga mata an tare an koya musu simple sana'o'in da za su iya wanda kudin motar zuwa asibitin nan ba sai mijinta ya bata bantana da nata
dama
kin ji a rubuta miki magani na karin jini da ake ba mata masu ciki inda dan kudin ki sai ki sayo abinci
kila mai dai kawai ce musu zan je asibiti ko na je asibiti da
yawa so gwamnati tana kokari ta kafa wayannan programs din na koya mata sana'a da matasa to amma kuma akwai inda al'umma ma su taimaka
gaskiya ne
da mutane masu hali a cikin al'umma ni ina kira su ma su fito mu
hada
hannuwa a hada karfi da karfi
sai
a cimma yauwa sai a cimma wannan burin gaskiya in muka ce za ta komi yana da wahala tana da nata amma a al'umma sannan ce maka nake ce maka na mai da kai wurin primary health care abin da ake so al'umma ta zama na cewa ta dauki ownership din program din nan shine kadai za a kai ga cin nasara
haka wato ya zama cewa sun taimaka wannan mai kwabo da dari ya kawo da sauransu ai ta farfado da irin wayannan wuraren tunda akwai wuraren da akwai su dama amma kuma sai kike sai a hankali
akwai su
maimakon jiran sai gwamnati ta yi komai
tai mu kuma ma'aikata mu tsare haƙoƙin da aka dora mana alƙawarin da muka dauka na zamu yi aikin nan mu tsare mu yi
yawa
duk yana cikin abubuwan da ke katabarbarewar kiwon lafiyar mu a ƙasar nan
haka to mun gode sosai Dr. Fatima Abdullahi sai mu ce insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓar ki lokaci zuwa lokaci domin tattaunawa akan harkar lafiya musamman da ta shafi yara mu
to ni ma na gode Allah kuma ya sa mu samu ci gaban da ake kunta din
amin amin
lafiya jarin talaka a wasu mulki na motar da shi tayuwa
wai asaba baka yafi arata ya dan karatu mana
da kai twitter ga wani @lawal sani kw yace gaskiya yara suna buƙatar kulawa da lafiyar su musamman daga haihuwa zuwa shekara 8 domin lokacin ne suke buƙatar kulawa sosai da sosai
to Allah sai mun ji sannan kuma da fatan duk bayanin Dr. Fatima Abdullahi na ta jami'ar Ahmadu Bello asibitin koyarwa an ji duk abin da tace kuma an yi amfani da shi
Allah ya sa
mu ci gaba da kiyayewa daga mu har kan mu har yaran namu yanzu kan amadadin
safinatu sodangi
sai in ce zan dakata da ragamar shirin Julie Lazarus Gresham ita ce wacce ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne Mr. Rob McLean wanda suke hada mu a shafinmu na Facebook shine Maryam Bugaji amma kuma yau sai a hakuri mun dan samu tangardan line na Facebook sai mu ce sai Allah ya kai mu gobe za a ji mu da wani sabon shirin Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
rayuwa ba wurwa